Haka mai wuya.
Akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a basu kuɗi. Bana so in kira suna. Amma su ma suna da suna irin na wannan wanda ya kira din. In suna da sunaye irin wannan na dattijan arewa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da zuwa ga sabon shirin tsakan mai waya. Muna fatan kuna nan kallon mai da muke a nan Washington DC. Da yarda Allah yau muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana fafatawa a tsakanin babban jigon kungiyoyin matasan Najeriya na Sura Ashuru Sharif da kuma lawaya koko barista Aliyu Abdullahi mawakilta fada shugaban ƙasa a Najeriya inda suka jima suna fafatawa game da harkokin da suka shafi tabarbarewar tsaro a Najeriya. To daga cikin abubuwan da za mu ji sun tabo a wannan kashi na ƙarshe a yau shine hadda magana hakurin da Buhari ya bayo ɗan Najeriya ko sun yi ko kuma za su yi ɗin da kuma maganar jankunan da aka ce shi Buhari ya yi wa wato komandojinsa na soja. Sannan za mu duba zargin da ake na cewa Femi Adesina wato hadimin shugaban Najeriya ɗin na watsa labarai ya zagi Profesa Ango Abdullahi, mu ma duba rawar da ko kuma halin da mutane irin su Ango Abdullahi, su Paul Onungo da sauransu suke ciki wanda suka taya Buhari aiki a can baya. To muna fata za ku kasance ta da mu ba ta da bata lokaci ba, bari mu hannu taku ga Hassan.
Alhaji Nasura, idan muka duba akan batun tsaranan dai shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya fito ya ba wa 'yan Najeriya hakuri kuma ya tabbatar da cewa za a yi abin da ya kamata domin a kawo shi a tsaran nan. Amma ku bisa ga yadda kuke ɗaukar al'amura kamar ku gamsu ba ko?
Abubuwan da a baya kake magana ko abun da suka fara a wannan satin?
A wannan tsakanin nan ma ya ce za
a wannan satin kake magana? To akwai abu guda biyu. Na farko, lokacin da muka yi wannan zanga-zanga, a ranar da muka yi zanga-zanga ya fito ta kalamai da yake ba mutanen Katsina hakuri, yake cewa masu zanga-zangar su yi hakuri su ga abin da zai faru. To ɗaya kenan. Na biyunsu, kashegarin ranar zanga-zangar an tura waɗannan manyan shugabannin harkokin tsaro sun je jihar Katsina. Sannan jiya ya yi wani taro da su hafsoshin sojoji inda ya fito ya faɗi wannan kalma. Wace tun da ya zama shugaban ƙasa bai taɓa faɗa musu kalma makamancin haka ba. To mu a fatanmu a matsayinmu na 'yan ƙasa sai mu ce Ubangiji Allah ka sa wannan abin ya zama sanadiyar kawo ƙarshen al'amarin. Allah Ubangiji ka taimaki jami'an tsaron, ka taimake su, ka ba su nasara akan waɗannan masu tawaye waɗanda suke masu shiga. Ubangiji Allah ka shirye su, su kuma raguwar da ba za su yi ba, to Allah ka ije musu, ka ije mana sharrin su, kuma ka ba wa jami'an tsaron nasara kan su. Don haka muka a yanzu ma meeting ake sa ga na da muka rubu da ni in tashi in tafi. Muna meeting ne akan magana yuwuwar ci gaba da zanga-zanga mutun da asabar ne za a yau da safe kungiyar da tawon arewa.
Kuna ce ku an kare ai kenan?
Eh, kungiyar da tawon arewa ta yi meeting da mu ne ta nemi mu sassauta saboda su ma suna kallon. Well, I don't know, kai kasan su, kai kasan mai su mutunci ko kasan marasa mutunci, domin
akwai masu
zan baka an samu akan hakan da ka tambaye ni. Sun nemi cewar wannan abun da saga yayi suna ganin ya kamata a sa ido a gani, a bi shi a kalla a gani, daga nan zuwa ta biyu a ga irin shiga wanda aka samu. Idan ba ci gaba kullun ana cicika gwamnatin har zuwa wani lokaci da yake nan. To kaga sai na da kan kalmar da ya faɗa, ita ce kalmar da ɗan sanda suka tume ni a kanta. Yanzu ya ce amma shugabannin da ta arewa marasa mutunci ko masu mutunci. Very good.
Akwai masu kirki.
Eh, koma menene a shugabanci? Duk mutumin da ya fito ice yana so ya shugabanci mutane, to dole mutane sai sun tuhumce shi akan yadda yake shugabancinsu. Dan mutum ya tuhumce ka akan yadda kake shugabancinsa, bai zama mutumin banza ba. Bai zama mutumin banza ba, kuma ban san irin gudunmuwar da ka bayar a yakin neman zaɓe ba. Wanda kake so ɗin ka ce wa marasa mutuncin, gudunmawa da ɗawainiyar da suka kai wa shugaba Buhari na kawo gwamnatin Buhari, kai ba ka yi shi ba. Ban san irin gudunmuwar ka ba, domin sai yanzu na je ka, ni kuwa na san tun daga ran da Buhari kafin ya shiga announcing ya shiga jam'iyya muka fara aikin yakin neman zaɓe har ya zo ya announcing shiga jam'iyyarsa. Sannan daga 2011 zuwa 2012 da aka yi zabansa, na san abinda ita kungiyar da tejan arewa ta yi masa, na san abinda shi Profesa Angon yi akan gwamnatin da ta gabata wanda kowa ya sani sai da aka bude mota yana mota a Bauchi yana tafiya soldiers ka bude mota sauta har shashi 12 aka harba har yanzu ana shari'a a court da shi so da haka in akan cewar gwamnati ta lalace sai an gyara ko muka zauna kuma Ango Abdullahi da ake cewa makiyin baro ko bai san baro ko a yanzu da ake kalla ake son a ce masa mara mutunci na san da ni da shi da Solomon Dalo da Paul Onongo yadda muka yi da pastor Aminci sai da muka tara masa pastor da bishop guda 500 a Sheraton Hotel suka zo suka tabbatar da cewa su kristoci ne na arewa shugabanni sun yadda shi za su taimaka suka sa hannu ya zo ya zauna muka da ni da shi da su muka yi meeting da shi akan yawa da su to da haka ba yadda za ka yi ka ce waɗannan mutanen makiyan Buhari ne su
to kana jina ba wai makiya bane ni baran kalle su a matsayin makiya ba ina nufin masu kirki kasa wasan da sai a hankali so kana jina ina nufin masu kirki da marasa kirki kuma gaskiya ne yes akwai masu kirki akwai marasa kirki yawwa akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a ba su kuɗi amma idan an ba su kuɗi za su yi shiru so in ba su za su diga adawa da wannan gwamnati da abin da ya dace ayi adawa a kan shi da wanda bai dace ayi adawa a kan shi ba mun san wannan da tije kuma suna nan kuma
suwaye
ba na so in kira suna
an cika kin fada
kana jira amma su ma suna da suna irin na wannan wanda ya kira in suna da sunaye irin wannan da tijen arewa ka gane
arewa an mutum kungiyar ta arewa guda biyu ne arewa akwai arewa consultative forum akwai kuma northern elders forum
to ba ta farkon ba yawwa amma a ta biyu
ina ga
northern elders forum kenan
yawwa ina tabbatar ma akwai mutane a cikin ta waɗanda su aiki su kenan a kullum a kowane ƙarƙashin mulkin kowane shugaba idan aka bada kuɗi su bi ka in baka bayarwa ka dan dade baka bayar ba ko kana bayarwa ne in ka dade baka bayar ba bara su bi ka ba wallahi zan iya ma koran su akan haka sannan kuma batun yin Buhari ko wani contribution da suka yi na Buhari a da can da yawa da aka zo wannan zaben abasi ba a Atiku suka yi kuma PDP suka yi kwarai kuwa ka zai ka bincika kai dan jarida ne saboda haka ba su ji dadin abin da ya faru ba so amma ina ganin ba shi bane subject din mu na discussion subject din mu na discussion rashin tsaro ne na ji dadin addu'o'in da kai wa musamman jarawa mu kuma abin da yasa sai sa tun farko in ka tana magana da jarida ta farko nace ya kamata idan aka dan yi abu mai kyau a dan yaba saboda su ba dan Buhari kare ba amma ko saboda rundunar sojojin mu wallahi in suna karantawa kuma suna ji a radioyi irin kalaman yadda yanzu yawanci ake kaman zagin su ko kuma ake kushe kokarin su ba sa jin dadi ni na san haka dan ina magana da yawancin su amma in suna ji irin wannan hira kaman ƙarshen magana da kai dan su irin addu'o'i da ka zuba musu suna jin dadi su ma kana ƙara musu yunkuri na yin abun musa cewa
ina zuwa zuba sura in na fahimce shi kamar ku abin da kuke yi kuna saki wato kuna ba ku ƙarawa sojojin mu ƙwarin gwiwa kuna kamar kuna
diskutai so kai wato darasi ne mai zaman kansa domin zan kalubalance shi kuma zan ci da shi waɗannan manyan hafsoshin ya tambaye su
ba su a jami'ar tsaron ina zuwa
ai tun daga hafsoshin ni a gargashin kungiyata daga wata uku zuwa yanzu na rubuta musu takardu sun kai guda uku na bayanai na sirri da muke samu da kuma ta hanyar taimake su da information dan a taimake su a cikin aikin su ina da kofin takardun kuma zan iya fito da su kuma su jami'an sun san mun taimaka mu rubuta musu kuma sun yaba abin
ai nasura su kansu suna cewar wato wasu daga cikin nasorin da suke samu yana biyo bayan irin haɗin kai da yan ƙasa na gari suke ba sai suna faɗa su mai
eh to ai shine abin da ke so ya fahimce mu yau gwa ɗaya kenan na biyan su ina so ita ita ku Radio Voice of America ku sake ba mu lokaci so da kaga ina da abuwa dewa ne yanzu ke ta rike shi ma kaga tafiya ci a gaban sa ina so ya zo mu zauna ni da shi zan gaya masa abin da ya hada ya sa Northern Elders Forum ta ci ba ruwan ta da Buhari a 2015 a'a ayi yayi yawa saboda abin da ya faru tsakanin mu da Buhari akwai shawarwari da muka zauna muka yi da shi na sirri kafin a rantsar da shi zabe muka ba shawari akan yanda zai tafiyar da mulkin kasar nan inda ba za a samu matsala ba muka nemi ya jawo kudu maso gabashin Najeriya wato kasar Inyamurai kada i kalli ba su taimake shi ba sannan kujera da za ta zo arewa mafi girma a dauka a bawa kananan kabilan arewacin Najeriya wato kristoci saboda na faɗa muku irin abin da muka yi da su har suka taimake aka da kai arewa ta zama AT zabe ba taba yin haka ba tarin siyasar Najeriya sai ya karye wannan alƙawarin kuma ina zuwa shi sa nace da wannan darasi ne zaman kansa
ya jira
ban ga magana ba ka shiga kuma kana cewa shi sa nace da kai ban so kai wannan zancen yanzu ba na farko kenan na biyu kun san lokacin da muka je muka zauna da shi akan kasafin kuɗi na 2016 yanda aka yi wa arewa wakacika tashi da abin da imana mun zauna da shi a kan kasafin kuɗi na 2017 wanda shi ma aka yi wa arewa hannun wakacika tashi muka samu abmar
to ma dalla to jama'a nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa muna fatar an samu abin da aka amfana da shi daga cikin ta kuma Allah da mako na gaba za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kan a madadin su bakin namu wato shi Nasura Ashura Sharif da kuma barista Aliyu Abdullahi tare da Grace Tahir Abdu da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri da kuma shi kansa wakilin mu na can Abuja Hassan Bai na kaina da ya haɗa mana wannan muhara kuma ya aika mana ita a nan Washington Aliyu Mustafa Sakwato ne a nan Washington DC muna fatan mun ban ku lafiya sai anjima